Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. Musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Sai dai yawancin manoma a ƙasar sun koka cewa tallafin bai kai gare su ba.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda yake zuwa daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To a yau dai muna tare da manoma a cikin wannan ƙasa tamu da zan tattauna da su a yau din nan. Akwai shugaban kungiyar masu fatauci, sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Iliyasu Bulama da mataimakin shugaban kungiyar masu fatauci, sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Mamman Nur da Hajiya Amina Kabir Mala, shugabar kungiyar mata manoma ta Najeriya da shugaban kungiyar matasa manoma Alhaji Abubakar Bamai Musa. Ina muku maraba da zuwa dukkan wannan zaure.
Yawa, sannan bayyana.
To kamar yadda na gabatar da manyan bakina a yau, ina tare da su za mu tattauna akan harkar noma a Najeriya, waɗanne irin matsaloli suke fuskanta, a ina ake, ina aka kwana, kuma ina za a dosa a harkar noma a Najeriya. Ganin cewa gwamnatin da ta shuɗe ta ware wasu maƙudan kuɗaɗe da aka ce manoma su je su karɓa domin tallafi na harkar noma a Najeriya nan. To waɗannan manoman yau za mu ji daga gare su, shin sun samu wannan tallafin? Ba su samu ba, me ya hana su? Sannan kuma daga nan ina za su, me za su yi na tabbatar da cewa harkar noma ya bunƙasa a wannan ƙasa, an sake inganta shi. Yanzu dai an samu sabuwar gwamnati a wannan ƙasa tamu Najeriya ƙarƙashin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima. Su ma ɗin sun yi magana akan harkar noma da kuma za su yi ƙoƙari su inganta harkar noma a wannan ƙasa tamu. To bari mu fara da shugaban kungiyar masu fatauci, sarrafawa da dillancin dabbobi a wannan ƙasa tamu Alhaji Iliyasu Bulama. Bari mu ji daga gare ka Alhaji Iliyasu, a ina kuke a yanzu? Shin a lokacin da aka yi wannan batu na bada tallafi na tabbatar da an inganta noma a Najeriya, kun samu wannan tallafin?
Ajiya ba mu samu ba, kuma a shekarar da ta gabata duk da cewa gwamnatin Najeriya ta babba da tallafi akan harkokin manoma masu noman shinkafa, masu noman masara da sauran kungiyoyin manoma sun samu tallafi, amma mu a namu bangare, mu da muke layin harkar dabbobi, kiwonsu, fataucinsu da sarrafa su, mun nema a hannun gwamnati a wannan program da suke na amfobarowa waɗanda suka ba da kuɗaɗe, mun nemi na gwaji ma aƙalla mu gwada da mutum 7,000 a ƙasar nan. Ina jin abinda muka nema ma kaɗan ne akan abinda aka ba ƙungiyoyin manoma wanda ba su kai mu ƙarfi da yawa ba. Mun nemi biliyan 2.48 wanda a shekarar bara haka zancen ya sha ruwa, ko da yake har yanzu na nan yana gaban CDM gwamnati. Muna sa ran watakila kamar yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya jaddada cewa zai mai da hankali akan harkar da ta shafi dabbobi, watakila wannan bukata ta mu ta biya.
Kuna da mutane 'yan kungiyanku har miliyan 7?
A'a, 7,000.
Oh, 7,000?
7,000.
7,000 a ƙasar baki ɗaya?
Eh, 7,000. Mu fara da 7,000 su ma su samu irin wannan tallafi da gona, na gona da ake ba mutane. Su jujjuya, su yi kiwo, su yi patinin, su kai kasuwa, su sayar. Mu ta mu kungiyar manufarmu shi ne ba za mu yi kiwo don mu sai da shanu kawai a nan ba, muna son mu fara kiwo, mu fara fitar da naman nan namu. daga Najeriya ya tafi wata kasar. Akwai kamfanoni da yawa da suke kasashen Dubai da kasashen Laraba na irin su Saudi da Qatar da suke neman nama daga nan Najeriya a dukkan shekara. To amma karfin mu da yanayin dabobin da yanayin cimakarsu ya sa ana cewa ba su kai international standard ba. To muna nan muna kokari ta wannan kudin da za mu samu mai kiwon da ya cancanta wanda za a ce naman da zai fita daga Najeriya nama ne da kowace kasa ya shiga za a karbe shi.
To kana nufin cewa kuna noman dabbobin nan musamman kila shanu saboda a samu wadataccen nama a gida an samu wadata ne?
Muna yi don a samar da ingantaccen nama. Wato in kin duba arewacin kasar nan da zarar damana ta wuce kaka ta yi to shanu sun shiga cikin wani hali na yunwa da rashin abinci. Zaki ga saniya an jefa ta an yanka ta kan a yanka ta ma kasusuwar ta a waje. So nama ma yankin gashi bashi da koshin lafiyar da zai ba mutum sha'awa. Wannan muke so mu kawar muke cewa ya kamata a bamu kuɗi don a inganta harkar kiwon da kuma harkar fataucin don wannan partnering program da muke so mu yi wata uku ne. In ka turke saniyarka ka bata irin abincin da jikinta ke bukata ta gama girma a wata uku za ta shiga naman jikinta zai dogo za a samu irin abin da ake bukata. Gaba biyu ne namu, akwai kiwo don nama akwai kiwo don madara.
Masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakil Yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Leaders Creation da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Shi ne ci da mu, wannan arzikin mu shi